Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sai kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alpha Radio. Sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Hafsat Bello dan Mai Soro.
Safina tikin manta da sunanki.
To ya sani.
To a yau Litinin 6 ga watan Nuwamba shekarar 2017, kamar kullum da muke magana akan zamantakewar yau da kullun a cikin al'umma, to zamu yi duba ne akan mahimmancin fahimtar juna ga ma'aurata.
Idan wato ni da mai gidana ma muna cikin jama'a, idan ina so in ganshi ko ya taso ya zo mi magana ko ina son dan mishi wani bayani haka, wato sai in zo kusa da shi in dan gyara murya idan ne sai in wuce in shiga daki, to zaki ga shi ma ya taso ya biyo ni. To kinga mu tsakanin mu biyu kawai muka san wannan. Sai dai a gani na tashi, shi ya tashi, ba wanda zai san me aka yi ko me aka ji. Saboda haka tsakanin miji da mata dole akwai wani abu da ku kadai za ku iya ganewa, amma wannan abun sai da soyayya, sai da fahimta.
Wakiliyar Madina Daunda ta tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe akan wannan batu.
Haka zalika zamu tattauna kai tsaye da ambassador Mutar Gashash, wani mai sharhi a harkokin yau da kullum.
Sannan kuma a wasu amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter, kuka bada amsa suna nan tafi.
Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku a ganin ku wani lokaci ya kamata a ce ma'aurata sun gama fahimtar junansu. Ga yadda ku ansa mana.
To saƙon farko daga shafin na Facebook ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace eto ya kamata ne dai a ce ma'aurata sun fahimci junansu tun kafin su yi aure, domin wani lokaci rashin tsayawa a fahimci juna tun kafin aure ke haifar da matsala a zamantakewar auren nasu. Ya kamata a ce saurayi da budurwa su yi kamar koda shekara ɗaya ne zuwa biyu kafin su yi aure, lokacin sun gama fahimtar junansu ba wai daga haɗuwa da juna ba, sai a yi aure ba tare da an fahimci juna ba.
To Ayyuba Sarkin Hakuri Lafiya kuma yace yau da gobe kenan. Lokaci mafi dacewa da ya kamata ma'aurata su fahimci junansu shine lokacin da suke yin soyayya kafin su yi aure, ta hanyar nuna wa masoyi ko masoyiyarka abin da kake so da wanda baka so. Kamar yadda nake yi da budurwa ta mai suna Aisha, da muke shirin zama ma'aurata nan ba da jimawa ba, insha Allah. To Allah ya yarda.
Amin amin. Sai Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau tace eh to ni dai mun fahimci juna ne da mijina. Ado Salati Goma ga Annabi Rijau tun ina amarya, domin kuwa tun ranar da iyayena suka kawo ni gidan shi, ya zaunar da ni ya gaggaya mini abin da yake so da abin da bai so, sannan ni ma yace in gaya mishi irin abin da nake so da abin da ban so. To haka kuwa aka yi. Dan gaskiya yanzu shekarun mu 17 da yin aure, amma har yau ba wanda ya taba raba mu.
Kice ta koyi salati goma ga Annabi.
A gaskiya abin yayi.
To Allah ya sa mu dace. To sai kuma journalist Ahmad Sale na faɗa yace salam yau da gobe. Ya kamata duk ma'auratan da suka yi niyyar aure ya kamata su fahimci junansu tun a lokacin da suke soyayya, ba wai sai an shigo gida ba a dinga yi wa juna kallon raini.
To Luka Balaraba kuma yace gaskiya yau da gobe wasu ma'auratan suna cutar juna, saboda zaka fahimci wannan ta yadda za su kwantar da murya mai zaki a matsayin manema, amma da zarar an auri juna an shekara daya ko biyu to fa bala'i ya tashi. Dan haka kafin kai aure kamata yayi ayi ta'addu'a domin Allah ya zabar maka.
To sai Ashir Lawal na goma ruwan aure yace hakika wannan tambaya tana da wahala amsawa ga duk mutum da bai san ta kan aure ba. Dan haka mun ja gefe guda domin bayo masu ruwa da tsaki damar amsa wannan muhimmiyar tambaya.
To sai kuma Aisha Garba. Wanda muka samu kalabi tsakanin rawunan kenan kai ko tace mata sun fahimci mata sun fi fahimtar maza fiye da yadda maza ke fahimtar su. Su maza a ganin su wai idan suka biye ma mace wai za ta rena su. Mata da yawa za ku ga sun san duk wasu abubuwan da mazan su suke so, amma wasu mazan ba su da dama mafi yawancin lokaci kenan ba za su lura da matan me suke so ba, balle ma su fahimci abubuwan da take so din da wanda ma ba ta so.
To to ga Aminu Kano mai da garko yace fatan alheri yau da gobe. Ni dai a gani na lokacin da ma'aurata suka gama fahimtar juna shine lokacin da suka fara haifar ƴaƴa, lokacin girma ya fara zuwa kenan.
To
furfura ta fito.
Sai injiniya Arabiyyu Muhammad Gidan Madi yace fatan alheri gare ku masu shirin wayar da kan matasa da ma'aurata da ƴan kasuwa da ma masu koyon sana'a. Fata na shine ma'aurata su fahimci juna kafin yin aure. Ya Allah ka bamu mata masu son waɗanda muke so. Amin.
Ai ma har da hashtag amin. To sai Mas'ud Omar yace assalam yau da gobe. Gaskiya ma'aurata na iya fahimtar junan su ne lokacin da suka yi aure. Menene da tsananin soyayyar juna? To
Hafsa zaki shiga shafin
Twitter. To gashi nan @babaganadabuwa1 yace tun kafin aure ya kamata kowa ya san halin kowa, ba wai sai an yi aure ba a zo ana ta rikice-rikice da ita da iyayenta.
Sai @mg- yace fahimtar juna a aure makaranta ce wacce ba a kammalawa, kullum ana cikin aji, sai dai a dauki darasi a gyara ko a jaddada.
Tabbas. Sai kuma @wuro_ardo yace ya kyautu a ce tun kafin daurin aure ma'aurata sun fahimci junan su, kowa a cikin su ya san abin da dan uwansa ke so da abin da baya so.
To ga @s mai lange-lange yace ba shakka kowa da irin fahimtar da Allah ya yi masa, kamata yayi a ce tun a shekarar farko ma'aurata sun gama fahimtar junan su.
Sai Hajja Fatima tace da zaran an yi aure ya kamata a zauna a tattauna, kowa ya san abin da ɗayan yake so da wanda baya so, insha Allah za a fahimci juna tun farkon aure.
Shikenan kuwa. To sai kuma @m24_menene
garijiya
yace ni a gani na kada ya wuce sati daya.
Haduwar da auren kowa.
Wannan shine garaje gajiya ce.
Garaje mai ci a sauniya. Bikin ba ta daga ciki ba balle
shine.
Shine ko gara ba a gama cin yasa alkaki ba.
Wata kila ba a kawo ba ma.
Shine ai. To sai kuma ga wani na
gaba. To ga wani Musa Hadiri Asuba yace ni a gani na haduwar mata da miji na farko sannan ya kamata kowa ya fada wa kowa gaskiya, in an yi haka to fa tsohuwa za ta sayar da goran ta daidai.
To ba
sabi na rufe bana.
Sai da karshe @babaganadabuwa1 yace tun kafin aure ya kamata kowa ya san halin kowa, ba wai sai an yi aure ba a zo ana ta rikice-rikice da ita da iyayenta.
To da fatan shi ma dan zai fahimci komai da auren kafin a aure ko. To madalla. To yanzu kuma ga wakiliyarmu Madina Dauda a zauren muhawarar yau da gobe kamar yadda aka saba.
Jama'a barkamu da saduwa da ku a wannan zaure na yau da gobe. Yau zauren muhawarar tamu ta gayyato mata ne zalla, kuma za mu yi magana ne akan muhimmancin fahimtar juna a tsakanin ma'aurata. Ina tare da malama Maryam Bagudu, babbar jami'ar aikin jarida mai zaman kanta, da kuma Hajiya Jummai A Zango, malama a ma'aikatar ilimin manya wacce aka fi sani da Mass Education a nan Abuja. To tare za mu yi kokarin warware zare da abawa cikin wannan maudu'i namu na muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata. Da farko bari mu fara da Maryam Bagudu. Me kika fahimta ne idan aka ce muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata?
To, kamar yadda aka ce mahimmanci, in an ce mahimmanci wato abu lallai ba abun wasa bane. Tsakanin ma'aurata kuma, ya kamata a ce tsakanin miji da mace, ya kamata a ce kun fahimci juna. Dan shine ginshikin zaman tare. Domin idan babu fahimtar juna, an ringa samun matsaloli kenan. Amma idan aka fahimci juna, ke kin san abin da mijinki baya so, ki bari shi ma ya san abin da a dai kiyaye ma juna. A daina shiga tsakanin haƙƙin miji da ko mata. Ko wace idan miji ya ce a'a ka wance yaya haka, kuma kila ya san tana da ko zafin rai ko wani abu, ya samu ya duba lokacin da ya kamata ya tunkare ta da wasu maganganu. Haka ita ma mace, idan miji ya dawo kin ganshi ko rai a ɓace, ko kuma abubuwa ba sa tafiyan mishi daidai, bai kamata kina kawo mishi magana kwatsam ko wani irin magana daga ya shigo ki mishi ba. Ya kamata ku fahimci juna tsakanin miji da mace, idan an yi haka in Allah ya yarda za a samu zaman lafiya.
To Hajiya Jummai, bari na dawo gare ki. Menene kika fahimta ne da wannan maudu'i namu, muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata?
To ni abinda na fahimta game da maganar fahimtar juna tsakanin ma'aurata shine ya zama na farko ya zama akwai haƙuri. Namiji ya zama yana da haƙuri da lura, haka kuma mace ta zama tana da haƙuri da lura. Me ya haƙuri da lura? Matukar namiji bai da haƙuri dan shine ubangida. Shi ya auri matan nan, ya kawo ta cikin gidan nan. Dole kafin ya aure ta ya ga wa'ensu qualities ko kuma wa'ensu abubuwa take da shi wanda ya burge ta yasa ya aure ta. To in ta shigo cikin gida kuma ya ga kamar alamun akwai canji, sai ya tambaye kanshi me ya jawo wannan canjin. Saboda mace ba ta canza haka, in mace mace tana da amana da alƙawari, in har ta amince tana son ka, ta aure ka, ba shakka ita ma ta ga wasu quality da saka za ta iya zama da kai. To amma idan aka zo gida, sai ya kasance namijin ya zama kaman hawainiya, ya canza. Idan ya canza, ita kuma za ta fara questioning kanta, me ya kawo canjin nan? Mutumin da na aura ina so, yana so, me ya kawo wannan abu? Za ta fara questioning, ah malam me ya faru? So anan ya kamata a ce yanda ya fara mata a lokacin da yake neman ta ba zai ci gaba san da suka yi aure. Kamata ya zama yana da haƙuri, ya fahimci wace ce ita, ko kuma abubuwan nan da ya canza, na tabbatar a matsayin mace. Mace za ta fara furta, malam ina da magana da kai, me ya faru? Naga kaman naga wasu canji. A'a, wance ba wani abu bane, kaza kaza. Ai wani lokacin nan kuma sai ya fara faɗa, yace wani irin canji kika gani? Maimakon ya fahimtar da ita cewa watakila ba ma laifinta bane, wani abu ne daban, sai ya ce a in kika gani cikin yanayi kaza, ba laifinki bane, kaza ne. Kin ga annan za ta ga cewa ko next time ta ga ce ya canza wasu abubuwa, za ta ce to watakila ba laifi na bane, tunda ai the same time almost the same problem na gani, na tambaye shi, yace a in na ganshi a wannan mood din ba laifi na bane. So amma a ce ya hau mata da fada, me yasa zaki tambaye ni dan kin gani? To ai kin ga wannan bai ni musulhu ba, ya sa ka ta cikin confusion. To irin haka kin gani, sai ta fara ganin cewa to wannan ya aka yi, me ya kawo wannan canjin? Za ta koma da kanta ta fara tunanin cewa me nake yi ko me nayi. Za ta yi questioning kanta tukunna, in ta san har ba ta yi mishi wani abu ba, za ta natsu tukunna, za ta dinga bashi time tana tambayan shi. Kuma shi idan har ya san ba laifinta bane, wani lokaci in wani abu ne daban, za ka ga ya ce wance to zo kin mun tambaya lokaci kaza, ga abin da ya jawo mun kaza ya kaza, ni fa na ga kin mun kaza da kaza wanda ban fahimta ba. Aya to malam na tambaye ka, me yasa baka gaya mun ba? Yi haƙuri. Mace shi as simple as that za ta iya cewa. Amma wani shi ba zai taɓa cewa to tun da riki kin gane kin mun abu, na nuna miki raina ya ɓaci, yi haƙuri. A'a, wajensu mazan da yawa ba za su ce yi haƙuri ba.
Malama Maryam, kina ganin kamar yadda Jummai ta yi bayani yanzu, miji ya fushi ya fusata daga kawai tambayar da mata ta yi mai mata wannan magana, idan ita ma mai fushi ce, ya kika ga zaman zai zama?
Idan ita ma mai fushi ce, ai abu ya ɓaci kenan. Sosai ma abu ya ɓaci. Saboda haka ya kamata a ce akwai abin da ake ce ma tolerance. In shi yana da fushi, ke macen tunda kin san shi mai fushi ne, mai zafin rai ne, sai ki kyale shi a lokacin. Ke ki ɗauki haƙurin nan har sai lokacin da kika ga ya huce. Idan kika ga ya huce, sai ki je kaman yadda malama ta yi magana, sai ku je sai ku sasanta ko menene. Amma bai kamata a ce miji ya yi fushi, ke ma kin yi fushi ba. Dole ɗaya daga cikin ku ya sauka ƙasa. Saboda haka ni a ganina macance dai, ya kamata a ce idan ta ga miji ya fusata, ya yi fushi, sai ta rabu da shi. Sai hankali ya kwanta can, an jima kaɗan, sai ta je ta same shi, sai a warware ko ma menene.
Yaya kike gani ya kamata mace ta gina wannan haƙurin na zama tare da wannan miji nata?
Tabbas lokacin nema ne, don lokacin kin ga abin da kike so shi ma ya ga abin da kike so kuma a wannan dan lokacin za ku dan dai samu fahimta kadan ba duka ba tunda sai an shiga aure an ce har ma sai mutuwa ya sanna wani abu ma ba za ka sani ba amma lokacin neman nan ya kamata ki ga me yake so da menene baya so shi ma haka ya ga menene so tun a lokacin daga ma an shiga auren sai a fara kiyayewa daga tun lokacin saboda haka daga nan ne za a samu raguwan kowane ma fitina ko wani abu da zai iya tasowa nan gaba
to Hajiya Jummai barin dawo gare ki kina ganin in miji da matan nan suna da ilimi wannan ilimin da suke da shi na iya takarwa wajen fahimtar juna
ai idan akwai ma ilimi ba za a yi auren kiyayya ba saboda shi ilimi wani abu ne daban wanda yake ilimi na addini ne na boko ne na zamani zance da na addini kowane iri ne idan har mace da namiji suna da shi yakan kawo tolerance sosai saboda zai sa mace ta rika rizinin tunda kafin ta zo gidan aure in iyayenta ma bata samu tarbiya a gida ba a makaranta ta samu kuma a gaskiya ba za a samu wancan kwaban kaman haka ba saboda zaka ga cewa komai suna yin shi ne in educated way ne irin da ba zaka ga an fito mu namiji kiyayya kirkiri ba kin gani haka shi din ma ba zai nuna mata
kiyayya ko rashin hakuri
ba zai yiwu ba zaka ga cewa komai an yi shi ta understand din ne cikin hankali kin gani wanda yake cikin kankanin lokaci ma inda duk suna da ilimi sai kiga abin ya zama dai issue din da zaka gan shi babba ne ya zama kadan
Wace rawa kike ganin ilimi zai taka wajen fahimtar juna tsakanin ma'aurata?
Gaskiya kamar yadda ta yi bayani, ilimi yana taka rawa sosai wajen ganin cewa an samu nasara, an samu kwanciyar hankali, an samu komai dai yayi dadi a zaman tsakanin miji da mace. Bari misali da kwaba magana, mace ba za ta kwaba mijinta magana haka nan kawai ba, domin ta san bai dace ba. Ko a gida ba a baki wannan tarbiyyan ba a makaranta ana za a koya muku yadda ya kamata kai magana da ma na gaba da kai ba ma wai mijinka ba na gaba da kai ka san cewa da safi ma in ka tashi yara ma an koya musu cewa ko a hanya kake wuce ka ga na gaba da kai zaka gaishe shi balle kuma a ce wai gidan aure saboda haka idan mace tana da ilimi gaskiya ba za a ringa samun matsala sosai ba a cikin gida
shi mijin fa
shi ma ya danganta wani lokaci kuma ma sai kiga yana da ilimin da komai amma yana yin ma abin da ba daidai ba namiji kenan shi sai ya ga dama sai ya so ko dan yana ganin shine a sama amma dai mace in dai tana da wani ilimin takan yi koyi da shi kuma takan yi amfani da shi wajen ganin cewa ta samu an samu nasara a cikin gida
Jummai a wani matsayi ne ake iya cewa mata da miji sun fahimci juna har zamantakewar su ta yi dadi har suna ma jin ra'ayin wasu daga waje na cewa kai auren wani da wance gaskiya sun burge mu ya kamata mu ma mu koyi da su
watan akwai matukan soyayya da fahimtar juna in akwai fahimta
kin dai sa karfi a soyayya Jummai
ai soyayyan nan shine gaba saboda shi soyayya ko idan akwai so ko da dai ba wai lalle soyayya yi tasiri ba tunda ba za a ci gaba a ce ana ta so ana amma duk abin da kai farkon san shi to a gaskiya bai laifi ko zai laifin ma kadan ne sai kiga kuma an zo an hadu da cewa duk da mazajen mu wasu sukan dauka cewa wan suka yi aure suka auri mace su ne head of the family dole ne sun maida ita kamar sai abin da suka ce sai abin to anan ne ake samun problem amma har namiji zai fahimta cewa matan shi abokiyar zaman shi ne mai san shi ne abokiyar shawaran shi ne uwar ƴaƴan shi ne wanda yake duk inda ta baci mishi dole sai ya zo ya hadu da ita ta zama uwa ta zama malama dole zaki ga abin ya zo musu da dadi ba wani abu sai kiga an zama uwa ɗaya uba ɗaya ko wani abu ne ya shige mishi duhu yana Allah Allah ne ya zo ya samu matan shi tawarware mishi sai kiga ya zo ma da zafin kai tana zuwa sai ce ai malam wannan abin bai kai kaza ba ni ko abin da na fahimta kaza ne sai kuma a daren ce ai ni da kaina yayi zafi ne ai wannan abin bai kai na haka ba malam ai ni ga abin da na fahimta shikenan ita din ma wani lokaci tana wasu abubuwan ma zaka gani cewa ya mai da shi abin sha'awa ne me yasa miki wance malam wallahi gwan abu kaza ne a zo nan sai ki gani cikin abin ya zama har ma ƴaƴansu su dinga sha'awan su kin gani
har ma mutanen waje
su rika sha'awan su da ƴaƴansu ma na cikin gida sai ki ga suna ganin dubu baba da mama su ta wasa kaman bazan wasu kuma kullu aka gansu kaman yau suka yi aure a rasa meye sirrin abu wasu a ce asiri ba wani asiri fahimtar juna ne kawai ya kawo haka kuma ya tafi tare da ilimi
kin yadda da wannan bayanin cewa fahimtar juna na iya kawowa har mata da miji su zaman dadi a rika ganin kaman a'a ta asirce shi in ta sa itace ba zai gitta ba yadda mutanen mu ke fadi?
Gaskiya na yadda da wannan magana sosai 100% na yadda da shi. Inda soyayya da fahimta ba abin da zai iya ratsa wannan. Ko menene ko wani zance ko wani gulma aka ji aka kwaso a waje aka kawo kaza ba za su taba yadda ba. Domin sun fahimci juna. Kuma akwai so, amma har akwai wani dan shakka ko wani an ce kaza da kaza, za su yi ma junansu magana, ke wance na ji kaza da kaza, yaya kaza, ba za su yi shiru ba, ba za su yi wani rufa-rufa ba, za su fito kiri-kiri ya aka yi kaza, kai ma ya aka yi kaza. Saboda haka gaskiya wannan magana shi ne daidai.
Me za ki ce malama Maryam?
Ai ni wannan ma tambayan ya yi dadi sosai, bari in dan bako wani sirri ne. Idan wato ni da mai gidana ma muna cikin jama'a, idan ina so in gan shi ko ya taso ya zo mi magana ko ina son dan mishi wani bayani haka, wato sai in zo kusa da shi in dan gyara murya idan ne sai in wuce in shiga daki, to zaki ga shi ma ya taso ya biyo ni. To kinga mu tsakaninmu mu biyo kawai muka san wannan, sai dai a gani na tashi shi ya tashi, ba wanda zai san me aka yi ko me aka ji. Saboda haka tsakanin miji da mata dole akwai wani abu da ku kadai za ku iya ganewa, amma wannan abun sai da soyayya sai da fahimta.
To a madadin baki na guda biyu da muka yi wannan tattaunawa da su a yau, ni Madina Dauda da na jara gamar shirin nake cewa a huta lafiya.
Yanzu kai tsaye muna tare da Ambassador Muktar Gashash, wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da ke Kano.
Salamu alaikum. Hello? Hello?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Salam.
Barka da warhaka.
Barka da shigowa.
Barka da
dai. To Ambassador ka saurari tattaunawar da Madina ta yi da malaman nan?
Na saurara.
To ka ji me suka ce, to abin suna me zaka ce mana akan muhimmancin fahimtar juna a auratayya?
To na farko dai shi dama aure kan shine kashin bayan kowace al'umma. Kuma a shari'ance ma aka ce mafi alheri ga mace wanda aka sauƙaƙa wajen aurenta. To gina shi akan layi wanda yake na sauƙi da tarbiyya da mutunci da dabi'a shi ne yake kawo daɗin zama. Kusan in ce za kika cewa tsakanin ma'aurata tun kafin ma a zo magana aure, ai ana samu a yi zance, zancen nan ana yin sa ne don a fahimci juna har kuma a gane cewar za a iya zama tare ko ba za a iya zama ba. Saboda haka wannan shi ne gini na farko da ake fara ginawa har a zo a yadda da cewar za a zo a zauna a yi aure.
Haka. To hello, kana jin mu?
Na'am.
Yawa to yawa to bayan misali an gina an je an yi auren, wasu zaka ji suna cewa ai lokacin da ya kamata a ce tsawon lokaci da ya kamata a fahimci juna. Misali wasu zasu ce kamar yanzu a cikin sakonnin mu wasu sun ce in an shekara biyu a fahimci juna, kamar shekara
daya
wani ma ce kawai sati daya an fahimci juna. To kana ga akwai wani tsawon lokaci?
To ai shi dama zancen shi abu ne aka yi fa ba wanda yake da yankewa ba.
Ba na ƙara ba gaskiya.
Abu ne aka yi shi for life. Shi ai aure sanda aka yi shi ba wani contract ba ne cewa shekara biyar ko shekara goma zai ƙare ba. Saboda haka kullum kuma ɗan adam a sake fahimtar abokin zamansa yake yi. Misali yanzu za ka ga cewar an yi aure ba ma aure ba, ko ɗan uwanka da kuka tashi tare kuke uwa da uba dai aka samu saɓani. Amma kullum rayuwa tana sake sa a goge a fahimta, bare wanda kuma kowa da hankalinsa aka gan shi wannan ta shekara 20 wata kaza ko 18 shi kuma namijin shekara sama kusan 30, you know, to kika ga dai hankali ana ta tafiya kullum a fahimta juna yake. Especially ita mace ita ce ake son a samu nutsuwa a wajenta wanda za ta gane mai mijinta yake so, menene abin da baya so.
Haka. To yanzu Ambassador, wani shawara zaka ba kamar ma'aurata haka wanda basu dade da aure ba ko kuma suke kan magani a aure, wata shawara zaka ba su ta hanyar da zasu bi su fahimci junansu?
To na farko dai shine hakuri. Shi hakuri a aure, hakurin shine ma ibadar gaba ɗayanta. Kamar mu kuma anan bangaren arewacin Najeriya, bangaren Hausa Fulani, bangaren mutanen da suke da addini, in muka ɗauki addini, addini na musulunci dole mu sa shi a cikin aure domin yana cikin tsari na addininmu. na farko kowane mutum a ciki tsakanin mace da namiji kowa akwai wani abu da Allah ya dora masa wanda yake shine haƙƙinsa akan wannan aure. Misali, ita mace akwai hakkunanta da namiji zai tabbatar ya kiyaye su, sannan ita ma shi ma namiji ya san akwai haƙƙin matarsa da zai kiyaye su. Waɗannan haƙƙoƙi indai ana kula da su, za ki ga an zauna lafiya, aikin abubuwa suna tafiya duk yadda ya kamata. Amma duk wanda aka tsallake ba a yin sa, to sai an samu matsala.
Haka, to yanzu misali kana ga akwai rawar da su kansu, misali a ce iyaye, misali iyayen kai mai gida ko kuma iyayen ita mata, akwai rawar da za su iya takawa, misali bayan kun yi aure ko kafin ku yi aure, wurin ganin cewa ƴaƴan nan guda biyu da za su yi aure da juna ko suka yi aure da juna sun fahimci kansu?
Kwarai da gaske, iyaye su suke da babbar rawa da za su taka, domin tarbiyyar gaba ɗaya a hannunsu take. Kuma tarbiyyar suka yi har aka zo gabar da za a auren su, to dalle lalle iyaye rawar da za su taka shi ne za su yi wa mace fada, irin fada na girmamawa cewa lalle ta bi mijinta, domin addini abin da ya ce aljannar mace ma tana ƙarƙashin kafar mijinta. Saboda haka ba mace ta zo ta yi yajinta a kama mata kayan yaji a sauke ba, sai an saurara an ji menene idame ta, menene ya sa aka yi, menene ya haɗa su. Shi kuma namiji dole ya ɗauki girma kuma ya ɗauki wannan haƙurin. Baka ji ma an aka yi auren sai alin da cewa Allah ya saba halayen inda an jini yawa shi ne wannan yin zafi wannan sai sanyi, wannan ai ba a kasa wuta da wuta.
To da kai maganar yaji din nan ambassada, yawanci zaka ga cewa idan mace ta yi yaji kace ba a kama mata a sauke yajin ba, a'a, to akwai wanda kuma zaka ga an yi yajin maimakon abu ba a sin me ya faru sai a kora ta, ce ki halaka kuma gidan mijinki in na ganki a gidan nan, to wannan kana ga zai taimaka koko yana ƙara dagon la fahimtar juna?
Ba daidai bane, duk yayi dole akwai rawar da suke taka kullun shine su dinga cikin ma'auratan menene yake faruwa, me ake so a yi, ko da yajin ta yi ai za a tambaye ta in ana so a zo lafiya, ke me ya haɗa ku, ai kaza 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 ne, ba za a nuna maka ita take da gaskiya ba, saboda ita ce a ƙarƙashin mijin, saboda haka shi ma sai a kiransa sai a zo a ce shi ne dalilin ai da Allah ya ce a kawo waliyai. Waliyan nan su za su ta player role, ba wai daga an ɗaura auren kowa ya tashi kama gabansa ba, bi kenan an gama, a kullum su za su dinga player role tana cikin ma'auratan nan mai suke ciki har a zo a yi ƙwari, kamar yaro ne aka ce da rarrafe kan tashi. An kai wa mutum abin da ya zo ya shiga da farko bai taɓa yi ba, sai an yi tabbinsa ana gaida nasa har kuma a zo a yi hankali a gane.
To Allah ya ƙara taimakon mu, Allah ya bamu sa'a. Mun gode ƙwarai ambassada, mun gode ƙwarai.
Sannu da ƙoƙari.
Amin.
Yawwa.
Usman,
na'awu.
Ga Facebook Live ɗinmu.
Yawwa.
Masu sauraronmu nan da kowa da wannan. Wani ya ce yau da gobe ni dai ni kam ina jin dadin zama da matata kuma ina jin shawarwarin ku, nagode.
Allah sarki, to mun gode mu wasu sai.
Wani Muhammad Awwal, okay, wanda ya karanta wanda ya faɗi wancan Ibrahim Abdulhamid ne. Sai wannan Muhammad Awwal Sa'id ya ce salam, wannan shirin na wayar da kan ma'aurata.
Allah sarki. To ga wani ma a gurguje Aminu Rais ya ce salam, yau da gobe a gaskiya fahimtar juna tsakanin ma'aurata wani abu ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwar aure, domin da dalilin ilin fahimta ne za a iya zama a tantan a ingantaccen ko a zama ingantacce kuma a jima ba tare da wani yaji kan ma'aurata ba. Allah daidaita tsakanin ma'aurata.
To ga Baguda Haruna shi ma yace yau da gobe matsalolin aure a kasar Hausa yana da yawan gaske, saboda duk fahimtar da kuka yi wa junanku kafin aure, akwai mutanen da suke raba tsakaninku ko kuma a yayin da kuka haihu da kansu za su raba wannan fahimtar, sai dai addu'a kawai a zama aure.
Wannan haka yake sai to barin baki na ƙarshe. Baba Gana kuma Mustafa yace ni ne Baba Gana da menene Baba Gana Bipsi da Masak. Yau da gobe ya kamata ma'aurata kar su boye gaskiya a tsakaninsu.
Kwarai da gaskiya kan wani yana da amfani. To Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa kuma duk wanda aka yi domin su san ji.
Amin.
To duka na account annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, yanzu a madadin
Usman Ahmad,
Hafsat Bello dan Maisor,
da Daniel Brown da ya hada mana sauti, da kuma injiniya mu na yau, da Ibrahim Jirmai da ya hada mu da ku ta Facebook Live. Ni Safina Tasada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Ku huta lafiya.
Muryar Amurka yau ta tantance. da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba yau